بسم الله الرحمن الرحيم السلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بيان قد يقع الله سبحانه وتعالى إنا تيا ممرنا ليقار أرامنا لوغتي مكساك داوا وانا مجلسنا وميتار البركة نتكي مسألة حج أبكر أليم Allah ya masa rahama ya gafarta masa ya sa mishi lada a mizanin hasanat. A harkulin yan uwa mata wasu na waya wasu na zuwa da kansu wasu na nuna farin cikin su da jajircewa da ake wannan zama a cikin wannan masallaci domin mi tattaunawa ko tunatarwa yan uwa mata ilimi na addinin musulunci zuwa gyaran zamantakewar rayuwar aure da tarbiyyar yara. Wannan ba garamin abun farin ciki bane abin da kuke yi yana nuna mana a karatun da ake yi yana amfanar ku kuna amfani da shi kuna amfanarwa da wasu Allah subhanahu wata'ala ya sa mu karan zuwa mu ji daidai mu isar da daidai wannan kungiya ta nisa wasu na saka takon local government wanda take gudanar da wannan karatu daga bakin Amira malama Zainab Aminu Haluru tare da kwariyar mu Ana Ramiya Fatima Muhammad baban gida da ni mai gabatarwa sakatariya ta Nisa Usunna Jamila Inuwa Gamawa da yan kungiya da yan agaji da dukkanin yan uwa da abokan arziki masu media muna muku fatan alkhairi Allah subhanahu wataala mu ji daidai ya sa mu ji daidai mu isar da daidai yanzu insha Allah zan miƙa abin magana ga shugaba domin mi dorawa a yadda aka tsaya taken makarantun mu yau shine hanyar tuba zuwa ga Allah ta yaya zaka fahimta Allah subhanahu wata'ala ba su yi kun gaya mana daidai wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu
wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu a'udhu billahi samiul alim minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihi wala azwajihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal allamul ghuyub rabbi israli sadri wa yassirli amri wa ahlil 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd uhiyyukum bi tahiyyatil islam وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من أقول يا الله سبحانه وتعالى ميقومي ميقوة ونديبا مدامة زوا قوانا مجلسي ميتار البركة أولا أنقوة تتار علي أولا مسألة نهج أبو بكر علي رحمه الله من يوئنقوة مرنا الساكت غانا واد جنة Allah Ubangiji ya mana sa kayya da abin da muke kwadayi ko ma ya ninka mana mafi girman abin da muke kwadayi hakika majalisi ne da muka sa wa kanmu cewa za mu amfana da junan mu mata mace ta samu tsari a rayuwa yaran ta su samu tsari a rayuwa zamantakewar ta canja wannan shine kadai burin mu ba mu da wani buri da ya wuce fatan mu ga gidaddajin mu sun canja zamantakewar mu ta canja mu'amalar mu ta canja in mun samu haka fa ni'ima alhamdulillah muna fata ya zama duk wani darasi da za a karance shi ki saurare shi wala Allah anan masallaci kike daga radio kike ji daga wasu kafafai na daban da ake sakawa TV da sauransu in kin ji ke a matsayinki na mace saboda dama darasin na matan ne a matsayinki na mace me kika gani kin gyara a cikin halayen ki ko mu'amalar ki ko zamantakewar ki domin hakan yana iya ƙara ba mu ƙarfin gwiwa wajen ci gaba da gudanar da irin wa'innan ayyuka alhamdulillah ina tunanin kaman ko wancan satin ne wata biyar Allah ta kira take cewa wasu matsaloli daban wanda ba sai an ambata su ba tace amma ta samu canji ga wani furuci da ta tsinta a wannan majalisin guda daya wallahi da suna gab da rabuwa da mai gidanta amma yanzu ta koma gidanta to wannan abun dadi ne in har ana dauka a amfana kai ba za ka ji ka gajiya ba saboda haka fatan da muke yi Allah da mu da ku ya shiryar da mu kan hanya madaidaiciya mu masu fadin mu fadi daidai ku masu daukan ku fahince mu daidai domin ai aikin da ake son shi ma daidai domin sai an fahinci fikihun da yake cikin kalmomi da aka ambata sai a ji dadin yin aiki da shi shi yasa komai muke so mu fitar shi dalla dalla a yau majalisin mu zai tattauna akan tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala menene tuba yaya ake tuba wata tuba ce Allah ya yarda da ita wacce za ta sadar da kai da rahamarsa domin idan da muna samun tuba zuwa ga Allah har ya gamsu ya yarda da mu to fa gaskiyar magana da ba abun da muke gani a ƙasa bane za mu ci gaba da gani a yanzu da mun samu canji ɗan uwa domin Allah ya ce mana yana nan kusa-kusa da mu kuma ya ce shi mai ansawa ne to maganarsa kuma ba ta kaucewa fa sai dai in mu ne muka saba lamba don haka nan mu zauna mu bi karanci yaya Allah subhanahu wa ta'ala yake so a matsayin ki na mu'mina ki yi tuba taubatan nasuha Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu akan haka yan uwa idan mun ce tuba tana da wasu sharuɗa da dole sai an sa su a rai an bi su dakkin-dakkin ɗaya bayan ɗaya to sai ai nasara wajen karɓan Allah ya karɓi tubar taki na farko dai duk sanda kika ji zaki tuba ga laifin da kika san kina aikata shi to ya zama dan girman Allah kika juyo zaki tuba kin tuna irin laifin da kike yi wala Allah kina sata wala Allah kina gidan mijinki kina fita ci yake fasadi a waje wala Allah kina hada gurmi tsakanin matan anguwa da sauran makamantan laifi da mata sun sani suna yi wanne ne kika san naki ne sai kika nutsu kika gane cewa ba rayuwar nan fa ba tabbas bace yanzu ina kan wannan hanyar idan Allah subhanahu wataala ya dauki raina me zan ce mishi sai kika ji cewa gaskiya tuba ta cancanta a gare ki wala Allah karatu kika ji wala Allah nazarin ne ya zo miki ba jinya ce ta tasan miki sai da kika ga kina gab da gangara wala Allah ma har likitoci sun fada cewa gaskiya cuta ta kai irin matakin da ba za ki dawo hayyacinki ba ke kin san mutuwa zaki kin kawo gabar mutuwa to a wannan malamai suka ce in kin tuba ma ba a karba dan akwai lokacin da ake datsa kofar tuba a rufe ta da lokacin da mataki ya kai mataki na ƙarshe alkiyama tana gab da tashi rana ta fito ta bangaren da take fadawa nan ma malama suka ce ba a karban tuba to a yanzu da kike halin rayuwa kin kintsa zaki tuba kuma dan Allah kika yi niyyar tuba to sharuɗin su ne annadama alama fata dole sai kin yi nadamar abin da ya wuce miki dauke dauke kike yi ki dinga jin wani da me yasa ne nake daukan kayan mutane bayan gashi an ba da labarai cewa masu daukan kayan mutane hakkin yana gurin mai kayan sai mai kayan ya yabe miki gashi yanzu ba zan iya zuwa in tuba mata ba ban ma san ta ina zan fara ba kuma an ce hakkin wani abu ne da dole sai ka sadar da shi ga wancan din a'a batan layi kike kina barin gidanki ki je ki wayansu abubuwa da basu dace ba kamar yadda kullun nake gaya muku bana rufe muku cewa mata matan aure ana ci gaba da ganin su a hotel wannan abu hadda azumi kuma bai canji ba wallahi ta ya zai Allah ya karbi tuban mu shine tuban bakin muzuru da ake fada kin ji wa'azi kin ji kin tuba kin dan kin suka dan amma wata kawa ta kara jin kin koma ruwa to shi sharadi na tuban shine kiji cewa wannan laifin da kike yi in Allah ya yarda ba zan kara ba abadan yin da kike a baya kina jin cewa bakin ciki kike ji yanzu yana cinki a zuciyar me yasa kike yi misali masu irin wayannan yawace yawacen ki fara nadama cewa yanzu ba haka kullun za a yi ta kallo na a cikin masu mungunar tarbiya yanzu yara na koda sun taso haka za a dinga musu kallon basu da kima a idan mutane ki dinga jin wannan nadama tana yawo a zuciyarki sharadi ne na duba ki yanke waranki da gaske kike wallahi ke kan ba za ki kara maimaita irin wannan laifin ba in kin ga ma wasu kawaye da da kuka irin wannan aikin da su sai ki ji haushin su kike ji bakin cikin ganin su kike yi in wani abu kika saya da wani kudi da kika samu ta hanya batacciya sai ki ji kin washe abin a ranki kina jin bakin cikin abin da ya wuce a baya kina kuma jin cewa insha Allah ba za ki kara maimaitawa ba domin abin yana miki ciwo sannan da kika shirya zaki tuba tunda yanzu kika fara rayawa hakan a ranki to kawai ki ji aike daga yanzu nan kar ki ce in Allah ya dani ma bari ana gama bikin wancan Allah da daga shi bazan kara zuwa gice ba a'a daga yau da kika gane gaskiya daga yanzu da kika gane gaskiya to a yanzu zaki tuba wannan ma sharadin tuba ne so idan kika dauki niyyar irin wannan tubar in kika yadda zaki irin wannan tubar to Allah ta'ala ya bude kofar sa gare ki wani hadisin annabi yace mai tuba ga zunubi kamar wanda bai aikata shi bane shi fa ni'ima irin ta Allah subhanahu wata'ala yakan iya kankare miki zunubi ma ya shafe shi da kyakkyawan aiki ma'ana kina da zunubi guda 10 zunubi guda 20 zunubi guda 100 na aikata kaza da kaza da kaza sai kika sa irin wannan tuba tuba ta gaskiya taubatan nasuha wanda kin ji cewa da gaske kike tuntuba ba kuma za ki sake maimaitawa ba to Allah ta'ala sai ya sa miki ya kankare miki wancan zunubin sai kuma yazo ya rubuta hasanat akan su yanzu ba wani sabon aiki kike ba a'a wannan tuban da take ajiye a zuciyarki da ita ake amfani saboda haka mu gane girman tuba in dai kyakkyawar tuba muka yi to Allah ta'ala zai ji ɗayin mu zai tausaya mana zai kuma ba mu abin da muka rasa kafin mu bujiro da wasu laifuffuka mu gane aibin mu zan fara mana amma da albishir ga Allah da Allah subhanahu wata'ala yake yi wa suwa masu laifi wanda suka san sun yi laifi sun yadda sun yi laifin amma suna nufin me tuba Allah subhanahu wata'ala yace kul ya ibadillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim qul ya ibadiyalladhina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم
ده الله مسيا الله أكبر الله سبحانه وتعالى يا عبادي الذين يا قبائنا كجبون توسيرنا الله دك أو ناس قبائنسا لابيك مسا kin masa abin da kika saba masa amma yanzu da kika kawo kanki zaki tuba sai yace ya ketawa yake yana jin ki kusa da ke ko da ne kika ce wane na dadi yake ji to Allah ta'ala da kansa sai ya ambace ki yace ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim ya ku bayi waɗanda jarabawa ta same ku kuka aikata wani abu na aibu akan ku kuka yi wani laifi a kanku kuka saba Allah kuka yi wani ta'addanci kowane iri ne amma dai awa kuka yi wa a Allah kun cutar da kanku ne dan da mai ce kuka yi wa kanku to duk abin da kika yi amma wannan tsakanin ki ke da Allah yace la taqnidu kada ku yanke kauna min rahmatillah daga rahamar ubangiji kada ka ji cewa laifi na ya kai matakin da ba zan iya samun rahama a gun Ubangiji ba, abinda Allah yake nufi kenan. Kusa akwai wanda za su ga sun yi laifi, laifin har ma kamar ba za a iya yafe maka ba saboda girmansa. To Allah da su yake wannan magana. Ke wacce kika yi je gidan boka kika cutar da rayuwar danki da ɗan mijinki, ke wacce kika cutar da kishiya, ke wacce kika zalunci makwabciya, ke wacce kika bata mu'amalar ki ta aure da mijinki wanda duk ya san irin wayannan laifin yayi a baya, amma yanzu ya zo tuba, Allah ya ce ka tafi. Kada ka yanke kauna a gare ni, domin shi Allah ya ce inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a, ni Allah ina yafa zunubai ne gaba daya, ban rage saura, ina yafe su ne gaba daya, da karami da babba, da wanda ke kanki ma kin san kin yi shi ko kuma ma kin manta da kin yi shi, don ana yin laifi kuma a manta, ki ma manta kin yi. Amma saboda me? Saboda shi Allah, Allah ne mai cikar iko ne, yana sane da shi. Yace wa huwal ghafurur rahim, domin shi mai gafara ne, mai jin kai, shi mai tausayi ne. Tunda ya kira ki da wa'annan kalamai, ya miki wa'annan bayanai, kin gamsu cewa babu laifin da Allah ba zai yafe miki ba. Wata hikaya, wani bawan Allah mai zunubi wanda aka ce ya kashe mutane sun kai 99, sai ya ji a ransa zai tuba. Daga sannan yayi nadamar abin da yayi kuma da gaskiya tuban, sai ya tafi gurin wani malami, wani mai bautar Allah. Yace mishi ga irin laifin da nayi, ni da mai kisa ne, na kashe bayin Allah har 99, amma yanzu abin ya dame ni, ina neman tuba ga Allah. Sai ce haba, mutum 99 kai ka san hakkin laifuwa, kai ka san yanda Allah ya fitita rahayi akan komai, kai kisan 99 a ba zai yafe maka ba. Sai ce a to tuba ai bata da amfani ke din da ba za a yafe mun ba, kai tsaye sai shi ma ya kashe shi. Yace ya cika 100 kenan ko? To amma da yake zuciyarsa tuban yake so da gaske, sai kuma bai ƙara jin damuwa ta same shi, shi kan ya zai yi tuba, sai ya tafi gurin wani malami. Malami yace masa Allah zai karbi tubarka, amma in ne maka nasiha, wannan yankin garin da muke zaune yanki ne na ƴan ta'adda, ka canja gurin zama ka koma wani yankin da suke da kyakkyawar mu'amala, in Allah ya yarda Allah zai karbi tubarka. Ashe bawan Allah yana gab da rayuwarsa ta kare ne, ya kama hanya. Wasu suka ce tafiyar da yayi ba ta da yawa, ba ta kai kwatankwacin rabin wancan garin da zai je ba. Sai ajali ya sauka mishi, aka karbaran shi, mala'ikun mutuwa suka zo, mala'ikun rahama suka zo, mala'ikun azaba suka zo. Mala'ikun azaba suka ce ai namu ne, mala'ikun mutuwa ku bamu wannan rayin namu ne. Suka ce dan me yasa za ku ce naku ne? Suka ce ai bai taba aikin wani alkhairi ba, gaba ɗaya ƙada'an bai taba yin wani aiki na alkhairi ba, shi kullun ta'addanci yake, don haka nan rayin nan namu ne, ku bamu mu tafi da shi cikin ƙasan ƙasa. Mala'ikun rahama suka ce a wannan rayin namu ne, ku ba mu tafi da shi saman sama. Saboda me kuka faɗa ka? Suka ce ai zuciyarsa cike take da tuba, da gaske yake ya tuba, ya koma ga Allah subhanahu wata'ala. Saboda haka shi kuma tuba tana mai da laifi ne, tamkar ba a yi shi ba. Sai jayayya ta kauri a tsakanin mala'iku, Allah sai ya turo wani mala'ika ya zo ya musu sabi. Ya sauka, suka masa jawabai ga abin da yake faruwa. Yace to bari mu auna gun da zai je, da gun da ya fito ina ne ya fi kusa? In ya fi kusa da garin sa da ya fito, ku mai da shi cikin aikin sa na sharri, in kuma ya fi kusa da garin da zai je, ku ba shi ya samu aikin alkhairi. Malama suka ce tafiyar da yayi gaskiya ba ta kai rabin gurin da zai je ba, amma sai aka dawo kan wannan aya, la ta'addu min rahmatillah. Allah sai yayi hikimarsa, ya takure. To ya yafe su, ya isa kuma ya ce ba za a yi ba, ya janyo waccar ƙasar ta matso kusa-kusa, ana auna, sai aka ga ai saura ka ɗan ya isa waccar garin. Mala'ikun rahama sai suka karɓi ransa. Wannan ita ce tuba, taubatan nasuha, tubar da kayi ta a ranka kana jin da gaske kake yi ba za ka ƙara yi wa Allah sabo ba. Idan muka same ta muka ce muna aiki da irin ta, to wallahi mun tsira. Kuma duk abin da ka nema na alkhairi a nan duniya ne, a lahira ne, wallahi babu wanda za ka rasa. To matsalarmu idan mun tuban ba irin wannan tubar muke ba, mai wankakkiyar zuciya, a'a kana dan jin insha Allah dai za ka bari. Bari dai zan waye gaya miki za ki kai lokacin da kike burin za ki bari din. Kya iya mutuwa kafin shirye ya zo miki. Don hakan nan bayin Allah mu koma mu je mu yi tuba taubatan nasuha, sai mu bijiro wa Allah subhanahu wa ta'ala bukatun, wallahi sai ya share mana. Domin shi Allah alƙawarinsa baya tashi, duk abin da ya ce zai yi shi to fa da gaske yake zai yi shi. Yace wani gurin yace fastaghfiruhu summa tubu ilaihi, ku nemi yafiyarsa sannan ku yi tuba zuwa gare shi. Yace innahu huwa qaribun mujibun, shi fa Allah yana nan kusa kusa da ke, ba sai kin yi shouting kin yi ihu a jiki ba, a'a yana kusa da ke yana jinki. Yace kuma shi mujibun ne, saurarenki yake jira, dama yake ji me kike so, to zai amsa, shi mai ansawa ne. Kuskure muke samu babu tuba a zukatanmu, laifukan muke ta tayi ba ma kokarin gyarawa, shi yasa me ba ma samun mustajaba daga cikin addu'o'inmu. Wani gurin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce faqul istaghfiru rabbakum
فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا.
Allah subhanahu wa ta'ala yace mana qul istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, mu tuba zuwa ga Ubangiji mu subhanahu wa ta'ala domin shi ya kasance mai yafiya ne. In har muka yi tuba irin wacce tuban da muka kwatanta, to dukkan yawan zunubanmu zai kasance ya yafe mana. Shi kuma yafa zunubai, to gudun kofa ne ga hanyar addu'o'inki. Yar uwa, idan zunubai sun cika littafinki, to fa addu'ar kullun ta kare a wannan littafin ne. Sai a yi ta dan ragewa, ana kankarewa, ana kankarewa, zunubai ake rage miki, shi yasa ba za ki san biyan bukata ba. Ki fara tuba, tuba ta gaske. Yar uwa, dora addu'ar a baya. Yace yursilu samaa alaikum midrara, me muka rasa yan uwa? Ruwan sama ko? To kafin mu zo mu gaya masa muna da bukatar ruwan sama, idan muka yi istighfari muka yi tuba taubatan nasuha, Allah zai saukar mana da ruwan sama. Yanzu ku duba ku gani sati guda ko kun haka ake ta fita roƙon ruwa, ake ta fita roƙon ruwa, wallahi Allah yanda yace shi mujibun din nan mai amsawa ne, yana amsa addu'o'in ta wani bangare ne daban. Domin me laifukan mu ba za su musu tabi, yar uwa ko ke kika duba iya naki, kika duba na ƴaƴanki, kika duba na gidan kisan gidanki, akwai matsala. Yar uwarki ta duba nata gidan, yar uwarki ta duba nata gidan, na rantse dukkan mu za mu gane ba mu kai amsa addu'ar mu ba. Ana filin roƙon ruwan zaki samu wani dan kasuwa, Allah Allah yake ya hada wani dindin kasuwa wanda akwai zalunci a ciki, ana idarwa ya tafi bai fasa aikata wancan aikin ba, to ashe kuma ba kuma za mu samu abin da muke so ba. Ma'aikaci shi ma hankalinsa a kan aikin office dinsa, ya dau birarsa ya rubuta abin da ba shine ba. Yar uwa, ke ma fita kika roƙon ruwan kika je kika dawo sai ki dawo gidanki ki zo ki dora akan yanda zamantakewar ki ba ta tsiya take ba ki gyara ba. Dukkanmu ɗaiɗaikunmu kowa san irin laifin da yake wa Allah subhanahu wata'ala. Wallahi mu tuba ga Allah mu ji cewa ba za mu maimaita mishi ba. Wallahi ko ke kadai kika shiga daki kika roƙon ruwa Allah subhanahu wata'ala yana iya bada ruwa. Annabi Sulaiman ya taɓa kuta roƙon ruwa da shi da rundunarsa. Shi bawa ne mai cikakken mulki, mutane, aljanu, sauran ababa, tsuntsaye da sauransu duk yake mulka. Ya fito da shi da runduna za su je roƙon Allah, roƙon ruwa. Sai ya hangi wata namla tururuwa ta yi rigingine ta daga kafafuwanta sama tana daga yanda muke addu'a kun san addu'a roƙon ruwa da kuma ba irin daga hannu da ake yi na addu'a yau da kullum ake so ba daga hannu ake wa Allah sama to ta yi irin wannan daga hannayen sama tana ce ya Allah ka shahid da mu ya Allah kar ka kama mu da laifin bil adab ya Ubangiji kai mana afuwa ka shayar da mu ruwa tana fadan kalamai tana ta wasuli da wasu abubuwa Allah subhanahu wata'ala yana jinta Annabi Sulaiman yace ku zo mu koma gida ya annabin Allah ya aka yi ha ai mai roƙa ta roƙa kuma Allah sai ya amsa an yi wani sahabi da aka fita roƙon ruwa a Madina aka je aka dawo ba ai ruwa ba aka je aka dawo ba ai ruwa ba ya alula ya shiga masallaci ya sallar raka'a ya sujjada ya ce ya Allah wallahi wa billahi bazan daga kaina daga wannan sujjadar ba har sai ka sauwa karwa bayinka da ruwa ya Ubangiji sun kuta ya Allah me suka yi maka da ba za ka ba su ruwa ba wallahi bazan daga kaina ba wallahi sai ka ba su ruwa sai daga cikin sahabbai yana sauraron sa na manta ko sayyidina Umar ne sai ya ji kamar roƙon akwai izgilanci a ciki akwai magana marar ladabi a ciki yana kokarin ya ga waye shi ma tukun kawai sai ya ji Allah ya saukar da ruwan sama sai ya tsorata ce waye wannan abinda dama ya alƙawari kenan ya fita ya koma gidansa shi kuma sai ya fita ya dora a bayansa ya je ya ga wane ne shi kafin ka ce wani abu ya zo ya bada labarin ga abin da ya faru ga abin da ya faru za su je su bibi wancan bawan Allah kafin nan shi kuma tunda ya ga an gane shi kai tsaye sai ya bar garin domin makusanta ga Allah na gaske ba sa nuna kansu mu ne a yanzu sai ki tsara hawa ki kai wa malam wani addu'a ai shi kamar yankan wuka ne ai shi yana miki aiki ai an gama sha kana jin wani proud a ranka kana jin kai ma ka isa kai ma ka iya alhali kai kuma baka iya komai ba don abin da ya cutar da Annabi Musa kenan har aka mishi jarrabawar haduwa da Sayyidina Khidir a lokacin da yake wa'azi sai masu sauraro suka ce kai ya Musa an yi fa akwai wanda ya kai ka iya wa'azi an yi akwai wanda ya kai ka ilimi a duniya to shi a ransa a cikin mutane yake nufi tunda babu wanda ya kai shi kusanci da Allah shi ga shiga Allah suke munajati sai ce gaskiya yana jin kamar dai babu fadin wannan kalmar sai ta zama laifi wa gurin Allah subhanahu wata'ala abin da ya dace shine me sai ya fadi wata kalma da mala'iku sun fada a lokacin da aka ce musu su sujjada a su fada sunayen da Allah ya bujiro musu suka ce la ilma lana illa ma 'allamtana ubangiji bamu da wani ilimi sai abin da ka sanar da mu to da Annabi Musa ya yi irin wannan bayanin Allah ba zai kama shi da laifin kalmominsa ba sai wanda ya iya shine Allah ya jefa shi duniya har ya je ya gamu da Sayyidina Khidir ya ga kawai ya shimfiɗa buzu akan ruwa yana tafiya da shi yace kai ba jirgin ruwa kawai yake tafiya akan ruwa wannan komai zai akwai karuwa a tare da shi bari in tafi tare da shi Allah dan ya nuna masa kankancinsa a gurin sai wasu abubuwa suka yi ta faruwa shi Sayyidina Khidir yana karban umarni daga Ubangiji yana aiwatar da abin da yake aiwatarwa shi kuma Sayyidina Musa yana ta jin ya za kai kaza ai kaza ba daidai bane shi kuma Allah ne yake umarta sa yayi abin da yayi din. Ai me an nuna masa ga ka a zauna a gumma ana iya munajati da wanin ka ba kai din ba. Yanzu ai Allah ne yake bada umarni a matsayinsa na mai magana da Allah kuma shi ba a bashi dama yanzu ba. So wannan illar proud a ilimi kenan. Ka dauki kanka baka sani ba, nema kake yi shine daidai a shari'a. Kada duniya ta rude ka. Shedan ya bujiro maka da tunanin kai ma ka iya. So dole mu danganta tubar mu da ayyukan mu. Mu danganta roƙon mu da tubar mu ita kuma. Me Allah ya ƙara cewa a gaba.
وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا
الله يتي باين يا بامر والسماء da muka rasa yace wai ja allakum jannati ba da ruwan sama ba shine albarkar ruwa ba to sai Allah ya ce a wannan ruwan da za a baku zai baku albarkar gona bayan an san ruwan sama ana samun ruwan sama kuma a samu ta'adi na ruwa din ya cinye amfanin ko sai yace a to idan dai kun nemi rahamata kuma tubar da kuka yi ta gaske ne to zan muku za a baku ruwan bayan an baku ruwan za a albarkaci gonannakin ku za su samar da abinci yace waje allakum anhara za a samar da ku arziki da yake cikin ruwa kifi kadai muka shina wallahi idan Allah ya ga damar ba mu arzikin cikin ruwa to arzikin da yake cikin ruwa ya ku wanda yake tudun kasa dukkan wasu nau'in halitta manya suna cikin ruwa gwalagwalai diamond duka suna cikin ruwa mu fa yanzu dukiyar da muke amfani da ita kirkiran ta ake halittar ta ake yin ta ake ko wanda Allah ya ajiye tana cikin ruwa saboda zunuban mu an kasa haska mana ita Allah subhanahu wataala sai malakum me yake damun ku me yake damun ku idan har Allah zai tuhume ki da kalmar me ya dame ki kika kasa dawowa gare shi don ki nemi abin da kike so kika tafi da boka kika tafi ga wani malamin tsuggu kika tafi ga wayansu abubuwa da shi yace kar a yi kuma kika ji zaki yi shi kuma zaki rayu kuma kina tunanin zaki ci gaba yar uwa ke ma a karan kanki ke kin san Allah ba abun wasan ki bane babu yanda za a yi tubar ki ta je ko ina matukar biki koma ga Allah ba tuba ga Allah an yi ta da baki to a aikace ake son a cikin aikin ki yayi tubar ki take kamar yanda na faɗi kowa ya san irin laifukansa daga cikin na office har na kasuwa har mu da muke cikin gidajen mu kowa ta san irin laifin da take wa Allah subhanahu wataala kuma babu wanda fa shi babu nasa sai dai in kai ba a tabo bangaren ka ba ana tafi wutar sai ka ji an taba naka kuma da shinan mu iyaye mata yanzu misali bar ne misali da magunguna da ake rabawa na zazzabin yara kanana rigakafi ƴaƴayen mu ne suke wannan raba maganin ko ba su bane mun san cewa idan sun gama aikin nan ana biyan su ko ba mu sani ba tunda za a biya su haƙƙin su ya cancanta ki musu nasiha su yi aiki yanda aka tsara musu tsakani da Allah duk lokacin da za a yi wannan aikin kafin a fara aikin ina ɗaya daga cikin wanda ake zama miti na stakeholder da su na rantse da Allah complaint din da ake yi shine yaran mu in sun fita aiki rabin aikin da aka saka su ba sa yi idan an baki gida 50 da kyarki duk gida 20 sai ki tattaru maganin ki dawo da shi gidan umarki ke ga mistan magani ke uwarta biki ce mata laifi bane ta kawo miki bala'i cikin gidanki wallahi wannan kudin shine kadai hakkinta amma magani na al'umma ne na rantsa da Allah maganin ba a fita sai an kirga waɗanda suka tantance a basu dogon lokaci ake dauka tantance wanda suka tantance a basu kin taba jan kunnar aiki yaya akai kika sami iskara yaya akai kika dawo da wani gida har wai iyaye mata ma suna kwatantawa wai su ma idan ka hada satin bi din ka sha amfanin sa ya kuma wanda zaka siyo a kasuwa kai hatta kai ana samun su a shagunan sayarwa abun kunya mutanen da suke aiko maganin nan wallahi ba musulmai bane damuwar su kadai su kada ciwon da muke da shi ya yadu har ya fita ya je ya tan musu su ba suna yi da mu bane har ka ji wani yana ta ba zan sha ba family plan ne ba damuwar su ke bane su kange shi kar ya iso su idan kin yi amfani da shi ya miki amfani ke kika amfana amma kuma ke matsayinki sannan bayan ke an sauko muku maganin kyauta gwamnatin ta sun samar yaya za a yi ku kuma a biya ku wannan aikin duk suka yi wannan damar a matsayinki na jaririya yanzu kika fara neman kuɗi kina neman albarka a cikin nemanki sai kika fara aikin da ha'inci ke kuma uwa biki damu ba so haram din laifin dukkanmu ne da mu da ƴaƴayenmu wallahi kowa sai ya gyara yanzu kuɗi ne ake raba tallafi a sakatariya ba a ɓoye ba kowa ya sani kuɗin ga abin da ake turowa ga kuma percentage da ake cirewa kafin a baka kuɗin wallahi duk wanda bai gyara ba billahi al'azim ba za a gyara masa kai baka ji tsoron Allah ba kake tunanin shi Allah shine zai bi ka na yi misali da wa'annan guda biyu ne saboda yanzu ake aikin su na rantse in na dinga faɗan irin wa'annan laifuka da mu muke yin su da ƴaƴayenmu in ta yi tsayi da mazajenmu ƴar uwa mace kina da dama shi ma kansa mai gidan ki juya shi ki canja shi da mai da ɗabi'ar ki ta fahimta cikin nutsuwa matan sahabbai suka ce Allah ya tsare Allah ya bada halal a kawo mana amma in halal ba ta samu ba min yafe kar a kawo mana haram za mu iya haƙuri da yunwa amma wallahi ba za mu iya haƙuri da azabar Allah ba kin taba gaya masa dan kai dade dan Allah dan annabi ka zo mu zauna mai magana akan pumps din nan da suke fitowa ta hannunka tsakani da Allah ne ka banna jin dadi yanda kake zuwa da su ka rabawa cikin ummominka da yayu da kanne ni ma har ka ba kanne na da sauransu zafa Allah fa zai tambaye mu saboda form din da ake cikewa ma a bada tallafin wallahi sai kina da dalili sai wanda Allah ya zaba sai su zo su rabawa jinin su kadai so su ma kowa da irin laifinsa kuma wallahi Allah yana kallon kowa kuma babu wanda yafi karfin tuhuma sayyidina Umar alaihi salatu wassalam ya tashi yana huduba a matsayinsa na amirul hajj shugaban kasar duniya a wancan lokacin yana huduba sai wani sahabi ya dakatar da shi yace ya amirul mu'minin yaya na ganka dama satin ko lokutan an raba musu ganima ta wasu barguna dukkan sahabbai kowa ya tashi da bargo ɗai sai sayyidina Umar kuma katon mutum ne ɗaya ba zai rufe jikinsa ba ɗansa Abdullahi bin Umar sai ya ce baba ka haɗa biyu ka ɗaura ni ba matsala na bar maka nawa da yana jawabi sai wannan sahabbin ya gane cewa bargon jikinsa biyu aka haɗa sai ce ya amirul mu'minin ka dakata ka bar huduba yaya aka yi kai bargo biyu a jikinka kowan mu ɗaiɗai aka bashi ina ka samu na biyu sai ce ina Umar kun ga dai sayyidina Umar amin ga ina Abdullahi yake tambaya sayyidina Umar cikin sahabbai bai da tsoro bai da shakka, amma yanzu tunda aka tuhume shi akan mulkin sa, ya tsori ta yana tsoron tsayuwarsa a gun Allah, yana fatan ya warware kansa wannan matsalar. Sai ya ce ina Abdullahi. Abdullahi miki yace ga musu jawabi. Sai ya ce bargo na ne na sadaukar masa, domin cikin sa kun sani bargo ɗaya ba zai rufa mishi ba. Kuma wannan abin bai sa Sayyidina Umar ya zarge shi cewa me yasa ya faɗi laifinsa ba, ko me yasa ya tuhume shi ba, ya zarge shi. Tunda an masa jawabi ya wuce, sai ya ci gaba da hudubarsa. Dan Allah yanzu waye isa ya je ya tuhumi ko local government din su, ko iya ci a madin garin su, yaya aka yi form suka fito, muka ji an raba wa ƴan anguwar ku, ba a ba wa ƴan anguwar mu ba, waye zai tambaya? Bare gwamna, bare shugaban ƙasa. So ire-iren wa'annan ne su ne fa laifin ƴan uwa. In dai shugaban ƙasa bai fi ƙarfin tuhuma a gurin talakansa ba, na rantse da Allah kai ma ciyaman, kai ma reps, kai ma kowa bai fi ƙarfin tuhuma ba. To kuma ba a isa a tuhuman ba, saboda ba shari'ar ake bi ba. Kawai mun fito da laifin ƴan ta'adda a waje, shi muke kalla, ina bandit, ina kidnappers, ina, wallahi dukkanmu cikin gidan cike yake da laifuka, kuma ba ma tuba. Idan kika zauna da su bandit din, me suke cewa? Asali gwamnati ce ta harzuka su, suka zo suka fara ɗaukar doka a hannunsu, a kama shanunsu babu dalili, a ce sai sun biya haraji kaza, haraji kaza. To ire-iren wa'annan asali ba daga gwamnatin ba ne, abubuwan kuma sun dagule. So ƴar uwa mace, a ɓangaren mu kwatanta gyara man a kanmu, ko Allah zai canja mana society mu. In na shigo cikin gari, kwanan nan yaranmu suka yi wani faɗin tashin hankali, suka ji wa junansu ciwo, suka kashe junansu. Dan Allah a wani gwarin aka ɗebo su daban ne, koko ƴaƴan azarai ne. Abun nan da ya faru a cikin azarai, haka yake faruwa a Kano, haka yake faruwa a Bauchi, ko ina din Najeriya. Ba iyaye mata bane kan suka haife su? Idan ɗanki ya yi sata ƙarama, kina tsoron kar ki bayyana wa babansa ya dake shi. Idan ƴarki ta fara yawon banza, kina gudu kar kishiyarki ta gane, sai ki ɓoye a ciki har sai abu ya lalace. ‘Yan uwa, an daina wannan lamarin, an daina wani tunanin wai kar wani ya ga laifinki, kar wani ya ga gazawarki. Ki yi ƙoƙari ki fita a gurin Allah, shi ne damuwarki. Yaya za ki tuhume su, yaya za a yi ki ɗora su a kan daidai? Na rantse da Allah akwai ranar da za su zo su kai ƙararki gurin Allah subhanahu wa ta’ala. Kin yi ibada, kin hana idonki bacci, kin yi karatu, yawon Islamiyya gabar da yamma kece, kin ci dare da shiga aljanna, amma ‘ya’yanki za su zo su yi miki takunkumi, wannan ya jaki, wannan ya jaki, su kawo ki gaban Ubangiji. Ya Ubangiji, mu ba ta ɗora mu a kan hanyar shari’a ba, yaya za a yi ita ta shirye ta bar mu a wannan? Lokacin da Allah subhanahu wata’ala ya ce, ya ayyuhal ladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa qudaha an-nasu wal ijara, ba ke kaɗai ya ce ki shirye ba, har da iyalan gidanki. Kika bar su kuma suke aiki irin na ‘yan ta’adda? ‘Yan ta’adda ƙananan ba su ne suke dawowa manya ba? Wallahi duk abin da yaran cikin garin nan suka yi, za su iya datsa ƙafa har ta zama ta halaka, ba an cire hannu wai har ana proud an cire hannun, ku biyo mu ku karɓa. In dai rashin imanin ɗanki ko ɗan ƙawarki ko ɗan ƙanwarki ya kai haka, to ki saurara, zai iya yin abin da kidnappers ɗin suke yi. Kuma su ma ba rana ɗaya suka fara ba. In har ba mu tashi mun tsawatar wa yaranmu sun canja ba, ba mu hana idanmu bacci ba, ‘yar uwa, cikin dare ki roƙi Allah subhanahu wa ta’ala ya shirya miki da su ba, ba ki guje su ba, ba ki ƙyamace su ba, wallahi duka bala’in zai darkake mu gaba ɗaya. Don me? Albaladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih wallazi kalbusa la yakhruju illa nafda. Tsarkakakkiyar mahaifa, tsarkakakkiyar uwa, ita take haifar da yaron da zai zama managarci, abin kwatance. Amma gurɓatacciyar uwa, ɓatacciyar uwa, mara tarbiyyar uwa, ba abin da za ta haifa sai irin ta marasa tarbiyya. Don haka nan ‘yar uwa, ki je ki mai da kanki uwa ta gari, ki mai da kanki uwa a bar kwatance, ki mai da kanki uwa managarciya wace za a zama ana sha'awarki ƴaƴanki su ma suna kwaikwaya da gare ki yar uwa ba ki zaunar da yaro ki ce karka ƙara kaza karka ƙara kaza shine darasi ba no ke ki yi daga haka kike yi sai ya koya a gurinki kyakkyawar ɗabi'a da aiki ake koyar da ita so ire-iren laifi irin wannan wallahi ba za su misaltu ba kuma daga kanmu kamar yanda na faɗa ka tafi ga ƴaƴayenmu kai sama ka tafi mazajenmu ka tafi shugabanninmu ka tafi haka har ka je gwamna da shugaban ƙasa duka irin laifukan kenan ayyuka ne za a fitar project ne na kwangila hanya za a yi da sauransu kowa yana tunanin idan kuɗin suka shigo office ɗinka nawa za a cira maka can sama sun ciri nasu biyo ƙasa sun ciri nasu hawa hawa har ya zo ga haninka kai ma kana tunanin nawa ne percentage ɗin da kai zaka amfana tukunna fa aikin ya zo hannun ɗan kwangila duk aikin da bai fi a fitar shi a miliyan goma ba wallahi a iya fitar da shi a miliyan ɗari kuma kuɗin nan na al'umma ne da ya kamata a yi musu aikin da ya dace dan me Allah zai bar mu so gyara gaba ɗaya ne kowa sai ya gyara kuma in kai alƙawari zaka gyara to ka sani ya zama yanzu doka a gare ka mun taɓa shiga freezing akwai wani tsari na irin a duba masu ƙananan laifi za ki samu wani tsautsayi ne ya rutsa da shi aka yi faɗa da shi faɗan bai kai ya kawo ba tsautsayi ya rutsa da shi aka kama shi da sauransu muka tsiri irin wa'innan aka biya musu tara muka fito da su lokacin da muka shiga cikin freezing ɗin ɗaya daga cikin wanda ya jawabi sai ce don Allah shi yana nema mu shiga cikin sha'anin shi shi azartar mai da hukunci ne kadai abin da yake so domin shi fa an yanke masa hukunci amma gwamnan mu na wancan lokacin da yayi laifin ina ga kaman ko Isa yi gudu ne lokacin da aka sa shari'a a Bauchi lokacin da dai aka yi ta cewa za a yi shari'ar musulunci hayya hayya da aka yanke masa hukuncin yanke hannu gwamna sai ya isanin wai shi yana jin tsoron wannan hukuncin ya saka a yanke hannunsa wannan abin shi muka rasa a musulunci shi muka rasa a society mu shi yasa ake ta ƙara yin laifi kafa Allah tausayi ne Allah ne yace a yanke masa da an yanke masa da wani ya ji tsoro yace shi da an yanke masa yanzu shekara ta 8 a nan ni ba a yanke min ba ni ba a bani na je na sami iyali na ba yace an ce a yanke hannuna na dama amma gwamna bai sai ni ba kuma muna da yawa a nan gurin wa'anda dokar musulunci ta hau kan mu ya kasa yi mana signing don Allah akwai mai tausayi kamar Allah akwai mai hukunci kamar Allah tunda kace zaka shari'a dole sai kai kuma hukuncin da ake ba da shi din ba ta'addanci ne inda Allah so wannan fa a tsari kenan a hukunce yake ganin yayi haka kuma yake ganin Allah ba zai tambaye shi ba so yanzu an cutar da shi zaman shekara kaza a ciki shi ba a sake shi ba kuma abin da yake faruwa kenan malaman mu na sunna su ta hayaniya ko a ba mu wani mu kashe shi yayi kaza yayi kaza daga sun an ce an yi zartar da hukuncin kisa a kai sai su ce to alhamdulillah mun gode gwamnati kaza kaza alhali ba aiwatarwa za a yi ba sai a yi ta barin mutum a remain har ta kai lokacin da wani canji ya samu shikenan sai a fitar da shi dan me ba a zartar musu da hukuncin ba su da kansu ma ya kasu dunan nasu suke yi a yi hukuncin man a gani wallahi za a ji tsoro Allah ya ce duk wanda bai yi hukunci da abin da muka saukar ba wallahi shi azzalimi ne wani gurin ma ya ce shi kafiri ne so yar uwa ki gyara ɓangarenki ki yi addu'a Allah ya gyara mana ɓangaren da ya fi ƙarfinki kawai gyara a gurinmu sai dai rahamar Ubangiji so ire-iren wa'innan al'amura muna wa Allah subhanahu wata'ala tawassali da girmaman sunan nakinsa maɗaukaka masu daraja don girmansa da buwayarsa da ɗaukakarsa da isarsa ya Allah ya ji tausayinmu ya Allah kar ya duba laifukanmu ya Allah kar ya duba laifukanmu Ubangiji kar ya duba laifukan ƴaƴanmu kar ya duba laifukan mazajenmu ya Allah dukkanmu mun zama gurɓatattu ne ya Allah ka canja mu ya Allah ka canja mu Allah ya canja mana lokacin da muke cikin nan mu ga wani lokaci na daban sakakke mai sakakke tarbiya yar uwa ki yi kokari ƴaƴan da suke gabanki ki dora su akan shiriya don gobanki te kyau yau kanga ta kin ganta ke da kanki kin sani batta da kyau kin inda da yunwa kin inda da kishirwa kai zafi kadai wallahi jarrabawa ce ƴan uwa ku duba zafin da ake a wannan watanni kaman ba damuna ba to ko shi kadai ya ishe ki wallahi so mu roki Allah mu tuba ga Allah taubatan nasuha mu roki Allah afuwarsa da rahamarsa Allah zai ji kai mu ai ya ga mana yana fajin mu ya ga mana shi fa yana nan kusa da mu ana tunna mun lokaci wannan babin babi ne da irin wannan zaman ba zai gamsar da shi ba babi ne da zaki je ki fadada tunaninki yar uwa ki ga yaya za a yi ke yanzu ki canja wanda ta canja wane ya canja ki sa ido a ƴan uwa su waye suke da wata gurbatacciyar al'amari ki shiga ciki ƴan uwa da'awa ba wai sai malami ba ba sai malama ba dukkan mu an ce mu yi umarni da kyakkyawan aiki mai hannu da mummunan aiki kuma wajibi ne akan dukkan musulmi so mu tare mu gani ko in mun dunkule za mu iya gyaran domin in mun yi gyaran Allah zai gyara mana ya da ma fa yana tausayin mu kamar yadda dazu na fada roban ruwan da ake tafita wallahi ba baya karba bane wa'annan laifukan mu da muka jibge kala kala su ake ta kankare mana to ba mu kawo gabar da addu'a za ta yi tasiri ba amma idan muka tuba muka yi istighfari to Allah zai biyo mana da rahamarsa Allah zai ji kai mu subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilayk
ta alhamdulillah amira ta nisa usulla kenan aka ta zo da kalgama Allah ya saka da alkhairi bin ji ya sa a mizanin hasanat to yan uwa kun ji da muhadarar mu ta kasance ta yau wato hanyar neman tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala tabbas tuba shine abin yi a gare mu a wannan lokaci cikin wannan yanayi da muke ciki na kalubalen rayuwa wanda idan muka duba kusan komai mu ya zama yana so mi ya bushe saboda mi babu ruwa yan uwa mu hada karfi da karfe keke ni ne wannan yayi kowa yana da nasa irin laifi kamar da ba da ba ta fada amma mi idan muka koma ga Allah subhanahu wa ta'ala shi yayi alƙawarin yace mu nema a gare shi sai babu kamar yadda annabi rahama manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana ba zai gaya mana kuskure ba ba zai gaya mana abin da Allah bai gaya mishi ba amma mi zai zama sai mu rika yin tuban ba amma hallan sa ba ko kuma sai mu yi ta ba wai yadda ta zama tuba nagartacciyar na tuba ba mai ahalari mu yace mana yace mana ne shurutun tawbata da sharadun tuba yace an nadamu ala ma fata yin nadama bisa abin da kake yi kayi nadama ka daina yin sa ka fatan amma mi a zabi tuba a cikin tadi zami tuba a cikin walwala da dadin rayuwa ko ki aikata wani zunubi ko ki fade shi sai ki ce astaghfirullah kawai zaki fada ba wai da niyan kin daina yin bane ba a cikin magana muke gama shi amma mu zauna ki ni ina astaghfirullah 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 ke kina yi wa'annan harufa da suka cancanta kamar yadda aka koya mana suka fito Allah subhanahu wataala zai karbutu ban mutun da shi mai jin kai ne shi mai rahama ne shi alƙawari kuma idan muka nemi a gare shi samu samu amma ba ma yi sai wannan ta yana ta zanubin wanda yake kowa a cikin laifin yake kan fata rayuwar mu ne ta zama banda son zuciya babu abin da muke idan kin ji wata kokarin yayi magana to an taba san ransa an taba abin da ransa yake so yi ko kuma ba a masa ba anan ne za a zakalkale kowa yana fito na fito da sai an nemi haƙi wallahi ba dan Allah yake ba dan kowa yake ba sai dan an taba abin da shi ransa yake kuma bayan magabatan mu ba haka suke ba ta bai aida sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yanayin rayuwa ta manzo Allah duba haka suke ba amma mi ba ma koyin ji yan uwa mi hakuri mu koma ga Allah subhanahu wataala mu shahadanci a dukkanin wani nauyi da aka ce an dora mana mi domin mi kada ka je ka gamuwa da Allah ka rasa takamamman abin da zaka kawo shi kai domin Allah wanda za a hada da rahamarsa ka samu kai tsiri ka shiga cikin aljanna ina amfanin zuwa badu babu rai ina amfanin ka samu kwanaki na tsawon lokaci da rai da lafiya a duniya amma baka aikata abin da Allah subhanahu wataala cikin rahamarsa zai baka aljanna dan gwamo mu shawahal akan addini ba ya zauna duk wasu ka same shi duk gurmai har da an gawa shi amma ba mu duba da wannan yan uwa mu koma ga Allah subhanahu wataala mu yi abin da yake daidai saboda me wallahi wayayye shi yake bunduka kuma duk abin da aka bi wanda Allah ne ya ce shi zaki ga an aka aikata shi ka zauna lamun lafiya da ƙarshe yan uwa kowa ya zama ambassador na wannan kungiya tamu da wanda yazo da wanda ba shi da abin da zai ji a social media ko kuma ba shi da wayar da zai ji ki isar da wannan sako kamar yadda annabi rahama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana ni balighu anni walau aya to shine abin da yasa kullum muke wannan kirinke kiba muke zaunawa a kujerun malaman mu ba dan mu malamai ba sai dai mu almajirani amma masu son sauke nauyi da annabi rahama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dora mana daga ƙarshe akwai tambaya da wata baiwar Allah ta yi zuwa malama ta amsa insha Allah
assalamu alaikum warahmatullah tana tambaya game da mahaifinta da ya shekara wajen 10 da rasuwa amma ba su raba gadon sa ba domin abin da ya bari ba abu ne mai yawa ba ina fahimce ta ta ce an biya masa bashi dan abinci da suke da shi aka ciyar da marayunsa dan tarkacen da kila ko ba a raba ba take magana akan sa wai sai ta dinga mafarki tana kallon sa tare da kayansa a gaskiyar magana mamaci ba ruwan sa da gadon ku raba ko kar ku raba wannan ba nauyi ne akan sa ba nauyi ne akan ku ko majibuntan dukiyar masu yawan dukiyar ma su ta shafa shi kan in ya riga ya tafi wancan gurin to ya bar mu ba wani abin da zai bi shi sai kyawawan ayyukan sai kuma addu'o'i da alkhairi da ku aika masa abin da aka fi so dai shine a samu yarjejeniya da fahimta tunda kaman yanda kika faɗa karamin abu ne ya bari ba wani mai yawa ba to akwai zaki samu inda ba yayu maza ko wanya mata za su iya cewa ni na yafe a raba wance da wance shi abinci da kika faɗa ko sito guda ya bari idan magadan ittifaqan suka yadda cewa ba matsala a ci da kannan su dama ai su ne masu kawo su taimaka wa kannan to sai suka ce sun yadda a ci da kannan su shikenan sai a ci da kannan su amma idan aka san yarinya ɗaya ko yaro da yake a shi a raba a bashi daban su to wannan magana ta tashi sai an raba kan yi sun kun ga dama ku ku bar masu naku so amma inda akwai fahimta a tsakanin ku sai ku zauna da juna game da kayan da baba ya bari gashi da kaza ne kowa ya shi na dama an biya mar bashi an mar kaza sauran abubuwan da ya rage ga abin da ya rage sai a zauna a ga me ya dace wasu ma zaki samu ba su za su raba tsakanin su ba kaman kayan su sai an bayarwa wani kannan sa ko wasu yan uwa ai sadaka da su dai kawai shine abin da yafi zama kawai tattaunawar ku da yan uwa a samu fahimta tunda ba wani abu ne da zai amfani wanin ku ba a fitar da shi amma ku ta shafa ba wannan ba zai hana shi kwanciyar kabari ba kamar yadda kika faɗa abin da yake hana kwanciyar kabari shine bashi idan ana bin sa bashi kuma kun kasa biya masa to wannan yana iya hana shi kwanciyar kabari shi yasa wasu masu hikima suka ce idan gawa ta mutu ana bin ta bashi to ku magadan yanda za ku gaji dukiya da ya bari to yanzu ku gaji bashin nasa tun ba kai shi kabari ba ku dauke masa nauyin bashin da yake kansa na dauka insha Allah zan biya an samu sahabin da yayi haka ya dauke bashin da ake bin babansa zai biya an ce duk sanda annabi ya gama da shi zai ce ka biya wannan dukiyar to saboda haka idan kai da kai alƙawarin zaka biya wa mahaifinka bashi to baka yi gaggawa ka nema ka biya wannan shine ana gadan bashi kamar yadda ake gadan shi kudin da aka bari wallahi ta'ala
na'am daga ƙarshe yan uwa mu koya wa yayayen mu kananu yawan addu'a ɗaya kananun yaran da dagwai-dagwai marasa tarihi mu koya musu addu'a ta zauna a bakin su ko kin mutu suna yare da za su ci gaba ne kuma Allah yana karɓar addu'ar su saboda su ba su da lokacin zubi iri littafin su bai zama rubutaccen littafi da irin namu ba to daga ƙarshe salwa da nabi karim sallallahu وبارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أمو مسلمي دا باسل لافيا كو ايدا كو اسبت الله كباسل لافيا وين جي جاي سي مسلافيا كباس عبد لافيا زاتي ko da muke da lafiya Allah ka ƙara mana lafiya da zama lafiya Allah ka shirya mana zuri'ar mu Allah ka bamu zaman lafiya da mazajen mu ubangiji ka ƙara masa hakuri da dangana da neman mana halal mu ci halal mu shayar da mu halal ya rabbil alamin wannan rashin ruwa da muke ci Allah ba dan halayen mu ba Allah ka gafarta mana masu kankan da kai a gare ka Allah ba dan halin mu ba ka gafarta mana kai sare mana Allah ka azurta mu da ruwa da muna mai albarka Allah ka bamu damuna mai albarka Allah ka bamu damuna mai albarka wayanda gidajen su suke da damuwa ko na yayi ko na su ba ubangiji Allah ka kawo musu karko ka tsaye da su daidai da ruwan da zaka azurta mu da shi yanzu ba zai cuce da su ya rabbil alamin Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana masu ciki ubangiji ka sauke su lafiya wanda ba su da shidan alkhairi ne Allah ka ba su wayanda ba alkhairi bane ka ba su abu ne inna binana na sha matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rabbil alamin ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار Allah wannan kungiya ta mutane sawu sunna ta kaza ku lokal gamma Allah ka albarkace ta Allah ka albarkace ta Allah ka kara da mu mata ita tsayuwa da gartacciyar tsayuwa ubangiji ka kai mana ita gunda mu mai tunanin za ta je biya rabbi alamin Allah ka hada mu da dukkanin wanda zai iya tallafawa addinin musulunci shi mu cikin wannan tafiya ta mu wannan masallaci mai albarka na Sheikh Abubakar Ali walima wallahi Allah ka gafarta masa ka sa masa wannan ladan shi masu mizanin sa da wanda dukkan suke ba da gudunmawa ko na isarwa ko dukkan dai al'amarin da kake cikin ruwa da tsaki Allah ka ba wa kowa lada Allah ka mai da kowa gida lafiya mai damuwa cikin zuciyarsa ko kuma bangare wa yara Allah ka shigar masa al'amarin cikin alkhairi da yau aka zauna aka ji faɗaka da faran manzon ka Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.